Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na dare a yau Lahadi 17 ga watan Disamban 2023. To bayan mun sha labaran duniya, Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin kallabi. Amma fa kafin nan, yanzu sai a sake gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri.
Ministan harkokin wajen Burtaniya David Cameron da takwararsa ta kasar Jamus Annalena Baerbock sun yi kira ga tsagaita bude wuta ta dindindin a Gaza a wata sanarwar haɗin gwiwa da aka buga a jaridar Burtaniya ta Sunday Times. Duk mun iya bakin kokarin mu wurin samar da shirin tsagaita wuta ta dindindin da zai kai ga zaman lafiya mai dorewa, inji ƴan diplomasiyar guda biyu. Samar da hakan cikin gaggawa na da muhimmanci, kuma ana da buƙatar hakan cikin gaggawa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta faɗa a wata sanarwa yau Lahadi cewa a jiya asabar ma'aikatanta masu aiki ƙarƙashin shirin kiwon lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya a asibitin Shifa da ke arewacin Gaza sun taimaka wurin kai kayayyakin aiki da suka haɗa da na'urori daban-daban da magunguna. Ma'aikatan sojan Isra'ila ta faɗa yau Lahadi cewa dakarunta a Jabaliya sun gano wata kofa a cikin ɗakin wani yaro da ke kai ga ramin da mayakan Hamas ke ciki. Kana an watsa bidiyon kofar da aka gano a kan yanar gizo. Kasar Rasha ta rasa kusan sojoji 350 a Ukraine tun lokacin da ta kai mamaya kusan shekaru biyu da suka shuɗe, a cewar jaridar The Kyiv Independent. Jaridar ta ce babban hafsan sojan Ukraine ya faɗa da sa'o'i 24 da suka gabata cewa an rasa sojoji 346,070 da suka haɗa da mutane ko kuma sojojin da suka mutu 1,250. Bugu da ƙari, rahoton jaridar ta Rasha ta ce Rasha ta yi asaran tankoki 5,739 da motocin sulke 10,766 da tankokin mai. Haka zalika ta yi asaran makaman atilari 8,037 da makaman roka 923 da makamai masu linzami 609 da jiragen yaƙi 324 da jirage masu saukar ungulu 324 da ma jirage mara matuka da suka kai 6,278 sai kuma jiragen ruwa wato da suka hada da manya da kanana 22 da kuma jirgin ruwa guda mai tafiya ƙarƙashin ruwa. Burtaniya ta yi tsokaci akan sanarwar da Rasha ta bayar a wannan wata cewa yankunan Ukraine da dama kamar Donetsk, Luhansk, Kherson da Zaporizhia za a hada su a cikin kuri'ar zaɓe ta shugaban ƙasa a watan Maris mai zuwa. An ƙara yankunan kuma a cikin zaɓen yankuna na Rasha da aka gudanar a cikin watan Satumba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, kasar Chadi ta gudanar da zaɓen raba gardama kan sabon kundin tsarin mulkin kasar, wanda ake gani da wuya ya dinka baraka tsakanin gwamnatin sojin kasar da ƙungiyoyin adawa da ta haddasa rikicin siyasa da na tsaro a kasar da ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Hukumomin sojan kasar sun kira zaben da wani muhimmin mataki da zai kai ga gudanar da babban zaben shugaban kasa a shekara mai zuwa, wani da daddan alƙawarin komawa ga tafarkin demokradiyya tun bayan da suka kwace mulki a shekarar 2021 bayan kashe shugaba Idris Deby a fagen daga a yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda. Kundin tsarin mulkin da aka shirya zai ba 'yan majalisun ƙananan hukumomi da majalisun sarakunan gargajiya a unguwanni cikakken iko da ma wasu sauye-sauye da za a gudanar. Amma wasu ƙungiyoyi 'yan adawa da 'yan tawayen ƙasar sun kira da ka a ɗigi kada a yi zaɓen ko kuma su ƙaurace wa zaɓen. Sun ɗora ayar tambaya akan 'yancin gudanar da aikin hukumar zaɓe, wanda suka yi watsi da sabon kundin tsarin mulkin, wanda suka ce ba a ji ra'ayoyinsu ba, wanda suke da ra'ayi na maida ƙasar ta tarayya. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma
ya faɗa a jiya Asabar cewa ba za mu zaɓi jam'iyyar African National Congress ANC a takaice ba, wadda take mulkin ƙasar a babban zaɓen sabuwar shekara. Jam'iyyar ta ANC ta taka muhimmiyar rawa wajen gwagwarmayar samar wa al'umma Afirka ta Kudu 'yanci daga mulkin wariyar launin fata. Ita ce take mulkin ƙasar tun zaɓen farko da aka yi bayan mulkin wariyar launin, wanda ya kawo gwarzon ɗan siyasar Nelson Mandela a kan ƙarƙashin mulki. A wannan lokaci jam'iyyar ANC na fuskantar ƙalubale. Wani ƙuran jin ra'ayi a kwanakwanan nan ya nuna tana yiwuwa ba za ta samu kashi 50 cikin 100 na ƙuri'u da za a yi a zaɓen baƙi ba, lamarin da ya tilasta mata kafa gwamnatin haɗaka domin ci gaba da riƙe mulki. Zuma ya faɗa wa 'yan jarida cewa ANC da shugaban ƙasa na yanzu Cyril Ramaphosa suna yiwa wato farar fatan mulkin mallaka aiki ne. Zuma ya ce zai mara wa sabon jam'iyya baya, wanda aka mata suna da reshen soja na ANC, wanda yanzu ya ɓalle daga ANC ɗin. A ƙarshe, shugabanni daga Japan da sauran ƙasashen kudu maso gabashin Asiya sun yi bikin cika shekaru 50 da kafa ƙungiyar ƙasashen na gabashin Asiya da ake kira ASEAN a taƙaice a wani taron koli a yau Lahadi, lokacin da suka jaddada tsinkayar ƙungiyar kan tsaro da tattalin arziki da kuma mutunta tsarin bin doka da oda, yayin da ake fama da tankiya da China a kan tekun yankin.
A gaida Baba Yako Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirin Kallabi.
Mata assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau Lahadi ta ukun ƙarshe a shekara ta 2023. A wannan shiri na Kallabi, shiri ɗaya tilo da ya ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Waiwaya aka ce maganin mantuwa, izuwa yanzu mun shafa makonni 38 muna gabatar da shirin tare da shirin na yau da ya kasance shiri na 39 bana. Sanin cewa ba dukan masu sauraro suka fara bibiyar shirin daga ranar farko ba, ya sa muka ga ya dace mu kawo muku hirarraki da muka yi da waɗansu kalluba, da kuma tuna muku da waɗansu batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai ƙarewa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Mata a Najeriya sun gudanar da wani gangamin lumana bayan da Majalisar Dokokin Ƙasar ta yi fatali da ƙudurin da aka gabatar da zai ba da damar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa. To, a wannan lokacin na tuntuɓi wakiliyarmu mai ɗauko mana rahotanni a Majalisa, Madina Dauda, domin sanin abin da ƙudurin ya ƙunsa da kuma tasirinsa ga matan. Ga bayanin da ta yi wa shirin Kallabi.
Suna son a ba su kujeru na musamman da za su iya tsayawa takara a majalisun ƙasar da na tarayya da na jihohi. Akwai batun ƴancin zama 'yar ƙasa a sakamakon aure, da kuma batun a ba su kashi 35 cikin 100 na mukamai. Waɗannan buƙatun suna ƙunshe ne a ƙudurori biyar, wato doka ta 35, 36, 37, 38 da kuma ta 68. Dokar farko, ƙudurin samar da kujeru na musamman ga mata a majalisar dokokin ƙasa da kuma majalisun jihohi. Ƙudurin doka don faɗaɗa iyakar zama ɗan ƙasa ta hanyar rajista. Ƙudurin doka don samar da matakan tabbatar da mata a harkokin gudanarwar jam'iyyun siyasa. Kudirin doka don samar da sharuɗin cancantar zama ɗan asalin jiha a Najeriya da kudirin doka na ba mata kaso a majalisar zattarwa ta tarayya da na jihohi ko kujerun ministoci da kwamishinoni. Waɗannan su ne ƙudurorin da majalisar ƙasa ta yi watsi da su, amma majalisar wakilai ta dawo ta ce nan gaba kaɗan za ta sake duba wasu ƙudurori guda uku a cikin guda biyar ɗin. Kuma shi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya yi alƙawarin zai yi tuntuɓa da 'yan majalisar dattawa domin su amince da waɗannan ƙudurorin guda uku.
To Madina, ta hira da tsohuwar ministan mata ta Najeriya Hajiya Aisha Ismail kan wannan batun, inda ta fara da tambayar ta abin da ya sa su matan ba su fara neman wannan yancin ba tun shekarun baya sai yanzu. Ga bayanin nata.
Ba haka bane, ba wai bamu nemi wannan yancin ba. Tunda aka kafa mulkin Najeriya ya zo hannunmu daga mulkin Bature, mata suke neman waɗannan yancin. Na tabbata za ki tuna labarin su Fumilayo Ransom Kuti, za ki ji labarin su Gambasawa ba. Sun nemi waɗannan matsayoyi a lokacin. A gwamnatocin da suka zo bayan mulkin mallaka ba a ji su ba. Ni kaina na tuna lokacin da nake rike da National Commission for Women, sannan bai zama ministry ba. A lokacin Abacha ya yi kokari ya yi wannan gyaran kundin nan na Najeriya, kuma sai da muka yi tafiya ta kilomita wajen biyar mu iso da kafa don mu nuna musu da yawan mu, muka cika Abuja ba su yi ba. Sannan lokacin Babangida suka fara kokarin gyara, shima muka yi aka yi kokari. Lauyoyin Najeriya mata na tuna gaba ɗayansu suka zo har sai da suka ce za su fita daga cikin harkan idan ba a saka waɗannan neman matsayin ba, amma ba su yi ba. Kuma na tuna lokacin da nake rike da ministry din mata, shi ma an yi wannan kudirin ba su yi ba. Babban abin zafi shine mazannan su ne shugabannin Najeriya, su suke jewa su dauko abin da suka san ba za su yi shi ba. Su suke rike da mulki, kuma su suka je suka saka hannu a wannan doka ta Majalisar Dinkin Duniya na cewa za su ba mata daga Copenhagen aka ce ko 15, Nairobi 25, Beijing 35. Ai America da ta ranta mahannu, ai bata wani abu da Bature yake cewa ratification ba. Idan ka sa dokan duniya aka sa hannu kana da niyya, amma idan kai ratification yanda Bature yake ci to ya zama dokan nan ga lawyer a gaban mu a kanka. Kuma ina so in sanar da ku cewa dokan yara ta duniya, General Buhari yana shugaban kasashen ramta mana hannu na United Nations Child Rights Act. Shi kuma General Babangida yana shugaban kasa, sannan shi ma president din yake president din Najeriya, shi ya ranta mana hannu kuma ya ratification na SIDO. Shi ne dokan duniya da aka tsatsara abubuwan da ya kamata a ba mata. Ai ba yau aka fara ba, kuma ya kamata a ce ma an fara yi musu tsanani na duniya, saboda bayan sun yi sun sa hannu sun yi ratification sai suka koma. Akwai abin da ita Majalisar Dinkin Duniya take kira optional protocol, wanda yake idan baka yi ba za a iya sa maka takunkumi a sirran ta da hannu duka za ta gaya muku. Kuma duk wannan lokacin ana bin su mata, za mu je assembly, za a yi magana da su, za a yi menene, za mu yi hayaniya duka. Amma a yau wai 'yan majalisar Najeriya wai su zauna, to wannan ma 35 din ya kamata, yaushe ne Nairobi, ai ya kusa shekara 20, lokacin ne ya kamata a ce mun kai wannan matsayi. So babu mu nema bane, duk ko da yaushe mu ne nema, amma a kullun aka zo zancen daya ne kawai.
Hajiya Aisha Ismail, tsohuwar ministan mata a hirarta da wakilinmu Madina Dauda, za mu dora kan wannan hirar mako mai zuwa, inda za mu nemi jin ta bakin waɗansu mata masu ruwa da tsaki akan wannan lamari.
Ya zaya fa ya makaranta
taɓo batun harkokin ilimi a ƙasar Ghana. Wani lamari da ke ci gaba da ciwa mata tuwo a ƙwarya a ƙasar, inda bincike ke nuni da cewa ana ci gaba da cire ‘ya’ya mata daga makaranta a yi masa aure, yayin da waɗansu iyayen ma suke ƙin sa ‘ya’ya mata makaranta baki ɗaya. To kallabi ya nemi sanin abin da yake janyo haka da kuma hanyar shawo kan wannan matsalar.
Sunana Rukayya Ismail. Abinda nake da shi in fadi, yo yaran mu na bacewa saboda shi wayan su yaran ma suka ban zuwa. Do yariya mace na zuwa maka school. Ita ke biyan school fees inta. Wani namiji yayi do yaran mu da yawa na university ta zuwa doke su suna kwana gidan maza ne fa ba school suke bawo. Mata ta san tana hostel ba ta wuri. Tana gidan namiji da safe ta zo su.
Ina ganin wanga shine yayi sanadi.
Eh abinda ya koma da ilimin mata kenan.
Ya koma
mata baya to wani kuma nana yayi tana cikin zuwa su yarda na da ilimi da ya kamata abata ta je su she wani yazo ya ce da ya aure ta sha ce ta ya aure don yana da kudi ta te ilimin ta ya bata kuma da ku yayin nan ku ta meke ta koda gidan miji ne ta te sukunta tana gidan miji tana zuwa su don ni na da diya mace tana su ne mata aure tana zakin mijinta tai ciki ta fi na kalbidiya tana zuwa su ta te ta zo ta shaye da shi yo tana gidan miji ta ta kare su tana aiki ai fu wanta fudu amma ku yi mini gafara ba ilimi na ba wayo na ba Allah ne wanda ya kiyaye mini ta don gaskiya ina iyakacin kokari na don tun gidan na ce eh wance Allah ya ce kaza na da tace da ta su hostel nace an dai ta te hostel ban yarda
sunana Hasiya Musa wurin su yayin mu suna gan kamar in ka je school after all ka zo ka yi aure suna gan kamar why not ka ki je school ki zama gida ki yi aure suna gan kamar ko kin je school ko kin kai gaba so na mace an ce ko kin je school ko kin kai level nawa kin yi aure sa suna gan why not ta yi aure ta zama da zuwa sukunta.
Amma kin ga da cancan iyayen mu sukun ma ba su su. Amma daga bayan lokacin da ake wayewa duka shiga aji class sai ga kamar mata na dan yawa kan maza. Amma ya zo kasa
sometimes peer pressure ne.
Kace peer pressure ya manan shi.
Tana gan kamar mu doke ni da abuyana ni na zuwa su abuyana ba ta zuwa su. Tana gan kamar abuyana na end day wata fini. Why not ni ma in drop out from school? Zuwan koya in zo yi aiki na take sometimes ba koya aiki ba kinga maybe waron su mazaje ke ba su kudi kuma waron su excuse me to say being sugar daddies yeah yawancin matan mu suna gan kamar na je school ko na je level 100 level 2 ko na kare ban samu aiki why not in drop out in zama gida ina gan kamar abuya nan gaba ta zuwa school every month kinga ta je Dubai tana tafiya garuka daban-daban waron su mata mu dewa suna duban kamar oh why not in bi abuyana abinda take yin ta gwada min cikin ababan da take yi ni ma in yi
wato idan na fahimce
amma abinda su ma suke yi ba abin kirki bane don non namiji ya kira ka doye same kai ya baka $500 ya ja ka ya kare ya rabu da kai su suna gani kamar bude do na ma babu tana gani kamar in namijin ga kira ne ya bani $100 ko $2,000-$3,000 bari in bi shi gobe ta bi shi in wani yarwanta na kusa da ita tana gani bari ni ma in bi ta
barin su
in bar su kuwa so ni ma in bi ta abinda take samun nan ni ma na bi ta muna yi ni ma na samu
kina ganin wannan na daga cikin matsalan da yasa tun mata
ke komawa ba da mazan duka yake koma baya don suna mai shi a kare university ba aiki ko wajen suna nan ma suna zuwa university yaran matan da kansu ke bin mazaje suke biya ma kansu school fees yo shi ne ke bidan iyayen mu su sani don me shi ya mace na gaban ki ba ci ba sha ta dora sani ba ki ta metar da ta samu ba ta dora ba ta metar da ta samu ba wani namiji ke bata wannan na abuyan take bata ta data da yanzu kuma su fi sufin da yazo suke yi wani yaran matan no ke sponsor yan wayen su mata ta ce me kike bida na yi miki kuma ta yi mata ne abinda mun ta bata ta bata so shi ta bar su ta bi abuya abinda ya bari yaran matan mu da yawa suka bar zuwa su kenan kuma yo yaran matan mu da yawa na gida abuyoyi iyaye ba mu kula ba kuma mun manta kamar Allah ya tambaye mu wannan amana da ba
wato yanzu abinda ke faruwa duka shine kowa na ganin in yayi sukun ma ya ce nisa kudi ake nema to barin aje sukun in nemi kudi
don ko ba ta yi wala ba ta samu kudi
amma akwai wayanda suka yi suka ci gaba cikin rayuwa
eh akwai wadansu sun yi sukun sun game sun samu aiki mai kyau suna yi amma ba yawanci ba wayanda suka yi sukun suka samu aikin suke yi kadan ne akwai wayanda suka yi sukun yawa ba su samu aikin yi ba suna tafiya so shi wannan ne na gani barin bar sukun ya samu miji ya aure wannan na gani barin bar sukun asontin bi da aikin yi amma yawanci mu yanzu ne suna samun wayo suna zuwa suna koyan aikin an hannunsu amma kadan ne kadan kawai wanda suke 100% ne baka samu 5% da suke koya yake hannunsu don ilimi bude ido ne kin ganje kika ilimin makaranta laira da duniyan ki amma ilimin school duniya kadai ne amfani mu muci shi duniya
ilimi mata ya koma baya saboda masulolin da kuka bayyana ga yanzu ya zamu yi mu samu mafi
wanga abinda kika tambaya ya fito ga mu iyaye don mu duba yonde masu saulare suna ji yaranmu da ke taso wannan tun gida muna ba su ilimi gargajiya da iyayenmu da ilimin musulunci da aka rene mu da shi muna renon yaran nan tun gida kuma ankalinmu na kansu makaranta ko da sun je su ku yaro ya gane kaman kaza ko kaza
karfafawa iyaye mata gwiwa wurin sa yaran su
suku da amfani don ma mun ga amfanin su
Daya daga cikin fannonin da mata suka yi fice a jamhuriyar Niger shine fannin waƙoƙi da wasannin kwaikwayo sana'a da ke cin kasuwa tsakanin kowane jinsi da kuma kowane bangare na duniya. Idan kika je jamhuriyar Niger kika nemi sanin sunayen waɗanda suka yi fice a wannan fanni. Daya daga cikin sunayen farko da za a ambata shine sunan Rashida da ake yi wa lakabi da Rashida alfaharin mawaka. To mun kuma dace Rashida ta bakunci shirin kallabi wannan makon.
Ina nan a Zandar nake kuma aiki na ina harkar waka. 2010 na fara waka.
Ta kaka kika fara waka?
To waka ni dai akwai wani da ake ce mishi Haske M Muhammadu Kalami sunan shi. Haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata ƴar uwata yalla sunanta tana zuwa wuri shi nace ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka nace a wurin wannan naku nake sa in je in gani nace abin ni dai na burge ni ta kai ni haka dai ina zuwa dai ina leka ba san ma ta hiyata ke da inda Allah dai yace zaka ci abinci sai kai shi a hankali wutar yace ke ba kuwa biki zan waki waka nace waka iyawa ne yace haka nan ma zo a gwada ai kuwa da yake koyo ki zo ki waka sai nayi wata ya gwada mini wani kidi in yi waka sama sai nayi eh me sona kamar matso kaga taku na Rashida wanda waka ita ce na fara yi
kenan dai ka da waka soyayya
da ita nayi fara har suka so su sa mini Rashida taku kamar Rashida taku ce to yanzu dai da na koma waka siyasa sai na bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka samu na soyayya sai na koma Rashida alfaharin waka
to kuma daga nan wa so kuma sai yaya akai halki ka fara waka
to wallahi daga nan dai a hankali yana sa ni amshe duk wanda yazo ya ce ga bakuwa ta ita za ta yi mana amshe ya riga ce akai ki ji tsoro waka ita anan dai na fara gaskiya shi ya fara koya mini yanda ake preserve ina amshe kai shi ma muke waƙoƙin soyayya da shi muka yi album daga Allah muka yi hada film mun yi jinni mun yi san maso wani mun yi Malika da Khalifa mun yi harkokin film
fina-finai
muna harkokin fina-finai mun yi su wannan namu ne na kamfanin mu kuma duk wanda yazo ina mishi amshe dai haka na kware daga amshin waka haka na koyi yanda yana hana farata ta kaina
to da kika fara taki ta kanki ke kike rubutawa da kanki ke kirera kayanki ko koya ne
eh akwai wanda nike rubuta da kaina amma di yawanci waƙoƙin tare da ubannin gidana muke yi di yawanci wata ran din ni ban da madama sai in ce ina son fuska haka kaza ina sa ai min waka kuma amma wasu ni nike rubuta kayana musamman ma na soyayya na harkar siyasa sarai ana kama mini sama wasu ma yi mini ne ake yi waƙoƙin siyasa
to daga nan kamar su waƙoƙin kamar da na kina yin na nanaye da na soyayya ko kuma a'a
duka ina yin waƙoƙin nanaye har da na talla haka na kamfanin naka da na siyasa duka kowane yi nike yi a yanzu amma ni harkar ma siyasar na hiba ƙarhi amma kuma kowane kin bambari ba ina nan ina yi
to kamar da yaushe ne kika koma waƙar siyasa
waƙar siyasa gaskiya ƙarhinta a zamanin shugaban ƙasa Bazoum Muhammad da na bi shi muka kamfai anan ne dai na goge bisa harkar waƙa siyasa nake bin shi tun 2018 anan ne dai harkar waƙa siyasa na ba ta ƙarhi har zuwa yanzu dai ƙarhi na akan harkar waƙoƙin siyasa ne
to kamar ita waƙa ta siyasa akwai wani da ya dora ki akan hanya ko kuma ake ce kawai ki kai shirya abinki
wallahi kawai ni ce na shirya abuna na yi kuma da zamanin ada na yi waƙoƙin Muhammad Isu Sabidire ban ba su ƙarfi ba sosai saboda ban saba ba da siyasa ƙware
a lokacin
can zamanin eh saba ne ban ƙware ba na yi mishi waka sai ban ba abin dandalin ya hirinjayata saboda harkar dandalin na ya hirinjayata harkar fina-finai sai hirinjayata ai yanzu dai ne zamanin Bazum Muhammad sosai yanzu dai kawai eh na ƙware bisa ka harkar waƙoƙin siyasa ni na hijin daɗi ma a ce in yi su
to kamar kina iya gaya mana waƙoƙi wancan na soyayya kamar guda nawa kika yi ko kuma wacce ce kuma bakan da me yake
to waƙoƙin siyasa gaskiya wai waƙoƙin soyayya wallahi ni ban san ba iya adadin su saboda tare da Madu ne muke Madu Haske M tare da shi ne muke waƙoƙin soyayya tunda kamfanin shi ne kullun shi tare da ni da shi ne muke da yawanci kuma wasu sun zo amshi ne nake musu waƙoƙi in nace muke akwai 200 ma a aje na soyayya ba a ce a
shakka
saboda studio nashi ne ko da yaushe yana da yancin kuma yana da dama lokacin nan ba wani aiki sosai bake da kai kawai aikin dai shine muka sa gaba harkar waƙoƙin soyayya muna da su sosai to akwai wanda suka burge ni akwai wani waka a cikin wani album da muka yi daga Allah ne wannan waka gaskiya tana burge ni
daga Allah ne kuma ya faru ba maka wa daga Allah ne
Madalla kallabin mawaka jamhuriyar Niger Rashida Alfaharin mawaka Madalla abin da ya sauka kenan a yau sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin waɗansu daga cikin hirarraki da kuma batutuwa da muka haska fitila akai a shirin na wannan shekara mai karewa muna godiya ta musamman ga dukkan wakilan mu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu ga shekara mai kamawa cikin kwanciyar hankali da lumana da alheri
Grace Abdu. To masu sauraro duka a nan ne kuma za mu ja labulan shirin namu na ƙarshe a wunin yau. Amma zuwa gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince da safe misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 5 agogon GMT da Ghana. Za a ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona wa Mayi Nandudu da kuma wacce ta sada mu da ku Malama Zainab. ni Aisha Mu'azzu, yake muku fatan asubahi kariya.